Daya daga cikin hobbasar da gwamnatin Najeriya ke yi wajen ganin an shawo kan matsalar rashin tsaro ita ce tura jami'an tsaro a duk wuraren da aka samu rahoton samun ayyukan ta'addanci. To sai dai so da yawa samar da jami'an tsaron baya hana 'yan ta'addan sake gudanar da aika-aikarsu. Hasali ma wasu lokuta sukan yi fito na fito da jami'an na tsaro har ma da kisan su, kamar yadda waɗannan mutanen suka shaida.
Misalin ƙarshe a ɗayan rana muka samu labarin cewa 'yan bindiga suna taruwa a ƙauyen Arune. Da babura suna yatuwa da gaba suna taruwa, suna yatuwa da gaba suna taruwa. Da bindigogin su labari ya kai ma jami'an tsaro da muga dan magana sun ka tafi sun ka nemi taimako kananan isa an ka hada kari an ka tafi. Da an ka tafi su kuma sun ka hangi motocin jami'an tsaro ta yi kuma sai sun ka fito. To na an ka yi ta dauki ba daɗi da an ka kashe mobile guda biyu, sun ka kashe mutum biyu cikin mutanen gari kuma sun ka tafi da mobile guda.
Shi DPO namu da ke Sakaba ya ji labarin cewa akwai 'yan ta'adda barayin shanu sun shiga ƙauyen Makuku. So jin haka sai ya garzaya da jami'an shi domin ya ga an daƙile su sai awon gaba da wannan shanu. So Allah cikin ikon shi suna isa Makuku sai suka fara fafatawa da su. So dalilin haka shi DPO da kusan jami'an mu za a ce guda 8 sun rasa rayuwarsu.
Bandits din nan ne masu koran shanu nan hilla ne suka shigo. Barayin sun wuce 500 ita gari mun haye suka zagaya ta. Suka ware harbe-harbe an shi ma soja guda 3 an kashe sojoji guda 2 sun kone hilof na soja.
A kudancin Najeriya ma ana ta samun rahotanni cewa 'yan bindiga suna hallaka jami'an tsaro suna ɗaukar makamansu a jihohi daban-daban da ke kudancin Najeriya. Hakan kuma yana faruwa ne lokacin da wasu jama'a ke kokawa akan cewa jami'an da aka tura yankunansu sun yi kaɗan, musamman bisa la'akari da yadda 'yan bindiga suke zuwa da yawa idan za su gudanar da aika-aikarsu.
An san bin soja 25 ne. Mobile ba su wuce 50 ba, kaga in ka hada su gaba daya ba su wuce ba su kai 100 ba. To amma barayin sai su zo kawo su 500 400 400, kaga kuma an san maboyar su, kuma in za su zo gari sai sun hadi.
Wannan lamarin a cewar mai sharhi akan lamarin tsaro Captain Yahaya Jiyo Umar mai ritaya yana faruwa ne saboda gwamnati ta ki ta kula wajen karfafa hukumomin tsaro.
Mu Najeriya problem namu tun daga farko instead of building institution, by building institution mai sai aka gina mutane. Dukan mu da kike ganin da soja da police nan ba su da isasshen kayan aiki. Kudade an bayar ma dan a zo kayan aiki ba a yi amfani da shi ba, wani san wawure kudi. Abin da yake faruwa kwanan a Senate ai kashi muna gani kuma ya fito ai. Mu gaya ma kanmu gaskiya mana. Yanzu da in kace Nigerian Army a kasan waje duk duniya san shi. Yanzu a nan wanda suka yi rawan gani duk sun yi ritaya ko kasan babu soja kenan. Liberia nan ka duba ba da Sierra Leone mu muka yaki aka yaki mu muka komai muka kawo wanda ake so aka saka muka tsaya kuma sai da ta zauna. Amma yau amma a kanmu mun kasa mu kanmu saboda me? Saboda institutions ba a gina su ba.
Ganin cewa gwamnati tana ta ɗaukar matakai waɗanda har yanzu za a iya cewa sun kasa biyan bukata, watakila da za ta jarraba wasu daga cikin shawarwarin da masana ke bayarwa da a samu biyan bukatar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.